حياكم الله سيدنا جزاكم الله بارك الله فيكم. لا الآن ننتظركم. نعم يا شيخنا. اي واضح واضح تفضل.
Thank you.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka ji a ƴan wannan mintuna da suka gabata, mun ji muryar babban malaminmu Malam Muhammad Ibn Abdullah Zarban Al-Ghamidi, wanda da kafin ya ritaya shi ne shugaba mai kula da harkokin gudanarwa da kuma wato harkokin kuɗi na Jami'ar Musulunci ta Madina baki ɗaya, kuma shi ne ɗaya daga cikin imaman masallacin Quba, wanda kuka sani shi ne masallaci na farko a tarihin Musulunci, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya zo Madina. Kafin ya shiga cikin gari, abin da ya fara shi ne ginin masallacin Quba, ya zauna sati biyu kafin kuma ya dangaro shi cikin garin Madina. To wannan bawan Allah ɗaya daga cikin manyan imaman wannan masallaci, kuma ɗaya daga cikin mutanen ƙasar Saudi Arabia wanda muke roƙon Allah mu ke ƙara ba su zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali, ya tsare shi daga dukkan sharri. Ɗaya daga cikin malaman wannan ƙasa wanda Allah ya sanya masa wata ƙauna ta musamman ga Najeriya da mutanen Najeriya. Kullum dai na jin ba sai na faɗa muku ba wannan ne karan farko da yi wannan waya ba, to amma da Allah akwai wasu waɗanda bara da bara wancan da shekaru ne kamar uku ko huɗu da muke waya da shi duk shekara ana karatu, la Allah wasu ba sa nan. Ya zo wannan ƙasa karan farko a 1981, sai ƙila wasu daga cikinku ba sa nan. Da 1982 lokacin da aka fara daura a Kano Jami'ar Bayero, da ga dan dalibi su kwana ga dan dalibi in an yi hutu sai su kwana kamar in su gani sai su ko in yana da za a ce sai su daura su fi to daga baya har aka samu ci gaba gwamnatoci suka ga daukar nauyin gudanar da wannan daurori alhamdulillah an samu dan yankewa wani lokaci a kuma muna sa ran dawowar abu insha Allah ta'ala bal sai ma abun ya fara dawowa to yau shine mana magana zan takaita magana ta su duk da na san duka mako duk komai ba bukatar fasaha to bayan yayin sallama ya gabatar da kansa cewa shine dan uwan mu Dr. Muhammad ibn Abdullahi Zarban al-Ghamidi yace ne muku magana daga birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yi mana murna da shiga wannan wata na Ramadan watan alheri wata mai falala wanda yace wata ne babba kuma da cikin sa Allah madaukaki na kankare zunubai ya gafartawa musulmi zunubansu da aka yi mana murna akan shiga wannan wata ijiru mana wasu hadithai guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wanda ya ribaci wannan wata man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dai kawo mana waɗannan hadisai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace a cikin su cewa wanda duk ya azumci watan Ramadan yana mai imani da Allah kuma sanin yana mai sa ran Allah zai bashi lada to Allah zai gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa sannan dai hadisin yana cewa duk wanda ya tsayi wannan dare a watan Ramadan to yana mai imani kuma yana mai sa ran lada to Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sannan wanda yayi tsayuwar lailatul qadr shi ma yana mai imani da Allah yana kuma mai sa ran samun lada a wurin Allah to Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to shine take cewa ai babu wanda suka fi mu bukatar amfani da kuma cin gajiyar wannan hadisai da amfani da su da kuma amfani da wannan wata na Ramadan mai falala saboda irin zunuban da muke aikatawa shi muna aikata zunubai da yawa dan haka babu mutumin da ya fi bukatar ya samu abinda aka ambata waɗannan hadisai ilimin mu masu zunubi sai shi don haka mu ribaci wannan lokaci sannan ya kawo fadin Allah madaukaki da kisa wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada kuma lalle ni mai gafartawa ne mai kun ga ya kawo ma ba zancen gafartawa ba mai yawan gafara shine la ghaffaru mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya yi imani ya kuma aiki na ƙwarai shiriya daga ashe mun bu bukata kowa bukatar a ce mun shiga wannan hanya wanda a cikin ta zamu samu a gafarta mana zunubanmu sannan magana akan abin da ya shafi asali ya ku bayan Allah Allah ya halicce mu ne ba dan komai ba sai dan mu bauta masa yace sababin halittar mu shine mu bauta wa Allah kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah mai kiyama wannan cikin suratul dhariyat cewa ban halicci jinsin aljini da jinsin mutum ba illa sai domin su bauta mini inji Allah to menene kuma ta yaya za a bauta wa Allah ne shine yace yadda za a bauta wa Allah ko shine ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita kuma ya koya mana sannan ya mana magana akan lalle muribaci mai amfani da damar lokutan da Allah ya bamu da lafiyar da Allah ya bamu wajen ribatar lokutan wannan wato wata mai albarka wajen zikirin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki ya faɗa ufuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun lalle in kuka ambace ni dan ambace ku kuma sannan ku gode mini kar ku butulce mini inji Allah subhanahu wa ta'ala duk dai mala ya kawo mana wannan aya da makamantansu sannan ya ji hankalin mu akan abin da ya shafi mai tarbiyyar ƴaƴanmu tarbiyyar ƴaƴa a wannan watan da ba wannan watan ba duk abin da zai amfane su da matan mu gidajen mu su zama gida ne na musulunci
gidane wanda yake akwai tarbiya ciki Allah ya ga mana ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara azwa karshen aya ya ku suka imani ku kiyaye kanku ku tsare kawunanku da iyalanku iyalanku ana nufin da matanku da ƴaƴanku daga wata wuta wadda mala'iku ne masu tsayuwa a kanta kuma mala'ikun nan wadanda suke masu ƙarfi kuma masu tsanani ba sa saba wa Allah madauki abinda ya umarce su kuma suna aikata abinda Allah ya ce su aikata bayan wannan kuma ya ce in ba mu ribanci wannan lokaci ba mu sani fa ajali a hannun Allah yake nan da nan kwanakin mutum za su ƙare kuma kwanakin nan ku duba ku ga da suke saurin wucewa mun ma mun tantance kwanan nan ko yadda kwanakin suke saurin wucewa kuma sannan ajalin nan Allah ne ya san shi maganar lokaci don haka idan baka ribaci wannan lokaci ba za ka yi hasara babba sannan ya yi kira ga mutanen Najeriya umuman cewa a ribaci wannan wata a yi amfani da lokaci wajen bautar Allah da kusantarsa da kuma dukkan abin da zai ja mana alheri ya ce akwai ɗaliban ilimi yana jan hankalin 'yan Najeriya su haɗa kai da su wajen dukkan abin da za a samu a haƙƙaƙa alheri ga da'awa da kuma wato yadda za a ilmantar da mutane a fahimtar da su addini a ƙarshe magana akan alfiqhu fi din cewa ya kamata lalle mutum ya ƙoƙari ya zama yana da fahimtar addini alfiqhu fi din ba ana nufin wato fiqhu a istilahin malaman fiqhu cewa fiqhu shine karatun halal da haram tsarki da alwala ana nufin ilimin addini ka san aqida ka san tauhidi ka san fassarar qur'ani hadisai shar'in su abin da shafi tabi'u halaye ka san yadda zaka zauna da iyaye yadda zaka zauna da ƴaƴanka tarbiyya duk waɗannan abubuwa da yadda zaka bauta wa Allah da ilmantar da iyalanka da zasu bauta Allah duk wannan yana da cikin alfiqhu fi din annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man yuridu lahu bihi khairan yufaqqihu fi din duk wanda Allah yake son alheri game da shi yake son sa da alheri to abinda yake masa shine ya fahimtar da shi ya bashi ilimin addini to a ƙarshe ne ya kare nana ta abinda ya faɗa na amfani da wannan dama da kuma sannan ya kira cewa shi a matsayinsa da kuka ji sunansa yace dan uwanku ne kar ku manta da shi a cikin addu'o'in ba zai faɗa muku halin da yake ciki bane amma mun san halin da yake ciki halin da yake ciki yanzu ba shi da lafiya ba wai cin yanzu ba ya ɗan jima da wata rashin lafiya yana da ciwon siga da ya taɓa masa ƙafa yana da ciwo da yake da alaƙa da zuciyarsa amma kun ji muryarsa garau kamar akan mambari yake to amma halin yanzu akan kujera ake tura shi kujera ta mara lafiya kanta yake sallah to kullum asibiti aje a dawaje da na buga masa waya yana cewa yau kwanansa hudu da dawowa Madina an yi operation a kafa daya kafar hagu an ce bayan sallah za a koma a yi operation a kafa ta biyu wato kafar dama ita ce ta biyu za ka yana bukatar a yi masa addu'a Allah sa a ci nasara a dukkan operation da za a yi masa Allah kuma ya ba shi lafiya yadda yake kamar yadda ya ambata mutum ne mai kaunar Najeriya da alheri ga Najeriya kamar da na taɓa gaya muku wani lokaci akwai abubuwa da dama da ɗaliban ilimi da masu da'awa a Najeriya ba su san su ba dangane da harkar Najeriya amma wannan bawan Allah ya san su zai gaya maka halin da mutanen Maiduguri suke ciki yanzu a ɓangaren abin da ya shafi da'awa abin da ya shafi Kano abin da ya shafi Kaduna yana bibiyar labari yanzu mai ake yanzu kun je da mutanen Jigawa yi magana kuma ya faɗi kalmar kafin ya faɗi ya yi sallama ya faɗi ya ku mutanen jihar Jigawa to waɗannan abubuwan haka yake mai da hankali ya bi baya wannan maganar da ya yi ba da ni kaɗai yake ba yana yi da ƴan uwa da dama wanda yake nuna irin ƙaunar da yake wa mutanen Najeriya da kuma san alheri da yake wa mutanen Najeriya kuma yana cikin mutane da suke da hannu wajen tarbiyyar ɗalibansu da bibiyar me suke yi da kullun nusar da su akan cewa ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi wannan kuma ko shi kansa shi kadai gata ne a gun mutum ka samu wanda zai ce maka abu kaza ya kamata a yi abu kaza kuma kar ka shiga cikinsa tumana roƙon Allah muke saka masa da aljin kuma halin da shi ne shi lafiya mana roƙon Allah muke yayi masa maganin sa ya warkar da shi sannan kuma yasa kafara ce a gare shi idan mu tsaya saboda kar mu cinye duk lokacin mun ci wajen mutum talata ko da magana sa da fasara to da Allah karatun biya tafi anan to assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh cikin abin da ne amma ta sai mu fara karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
طب كما إذا ما بقات صابور مقدمه الله سبحانه وتعالى أولاً بنقلين أولاً سورة wato aya ta 118 har zuwa 120 a suratu al-imran Allah muke na ce mana ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya ku wanda suka yi imani kada ku riki bitanatan abokan kusanci min dunikum ba daga cikin ku ba asalin bitanatan abokan sirri abokan kusanci makusanta wanda kuka amincewa abokan yarda wanda kuke ba su sirrin ku wanda kuke matso da su kusa da ku kalmar asalin bitana abinda ake nufi da ita tana da ma'ana biyu nan ce bitana ana nufin bitanatu thawbi wato cikin bangare na ciki na kayan mutum na rigar da kasa in kana da riga kwaya ɗaya misali ita kasa to tana da ciki tana da waje wannan cikin in shi ne wanda idan mutum ya manta ya sa a juye ake ce ya sa riga baibai ko to wannan baibai shi ake ce ma bitana wanda yake ciki bangaren wajen shi kuma ana kiransa az-zihara ma'ana nan waje na rigarka sunansa az-zihara cikin kuma shine al-bitana
ma'ana ta farko kenan. Sannan ana kiran bitana rigar ka ta ciki inna wuya ko anda wuya da ake sawa ko singlet da kai da take wanda da a ciki bayan ta kuma a sama akwai wata ita ma ana kiranta mene bitana ana kuma kiranta shi'ar shi sa kishi yassa kuma ana kiransa dithar ma'ana rigar sama sunanta dithar rigar ciki kuma ana kiranta shi'ar kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yabawa al-ansar yana cewa al-ansaru shi'aru wan nasu dithar yace al-ansar kamar su ne rigar ciki yawa sauran mutane kuma su ne tawaji har yake cewa ba dan hijira ba da nayi fatan in zama mutum ɗaya daga cikin al-ansar amma hijira ta fi muhimmanci to wannan wani hadisi ne nan da yake wajen tuna mana meye ma'anar bitana don haka bitana su ne abokan mutum kamar ka yadda dai Bahaushe ke cewa amini ko ana ce wani amini na ne in ana so a san wani abu a kaina in aka tambaye shi komai za a sani kuma ba na barin komai nawa ina gaya masa to wani shi ne bitana to Allah maɗauki yana tsoratar da mu cewa kada ku riƙi bitanatan min dunikum abokan sirri abokan kusanci dinnan abokan amana abokan yarda da amincewa da sirri min dunikum waɗanda ba daga cikinku ba ba daga cikinku ba malamai sun yi magana a nan duk da abinda ya zo a baya a cikin waɗannan ayoyi yana nuna zahiri kamar min dunikum ana nufin daga cikin wanda ba muminai ba ko ana nufin kafirai ma'ana kada ku riƙe abokan amana abokan sirri abokan kusanci daga cikin kafirai wasu malamai suna cewa duk wanda huwa za a kiransa ghayruka to yana cikin min dunikum ɗin duk wanda ba shi ne kai ba ko kuma baya cikin wata tafiya taka misali kuna da wani abu na kasuwanci kuma ana tsere tsakaninku da wasu ku ƴan ƙungiyar kasuwancin ɓangare kaza kuna kiyaye abunku iyaku to duk wanda ba ku ba a wannan ɓangaren na kasuwanci shi ma min dunikum ne kar ku gaya masa sirrinku yadda zai iya cutar da ku wasu malaman sun faɗi wannan amma dai zahirin abin da ke nuna na zahirin hadisi wannan aya tana magana ne akan waɗanda ba musulmi ba musamman in mun lura da siffofin da aka kawo su wane ne waɗannan la ya'lunakum khabala su dai ba za su saurara muku ba shine la yuqassirunakum ba za su takaita muku ba khabalan wajen barna in suka samu damar cin muku da batan ku da lalata ku to ba za su bar wannan damar ba shine ma'anan la ya'lunakum khabala al-alwu shine ma'anan wannan at-taqsir asalinta daga al-alwu ya'lu da hamza ba da ainun ba yawa idan mutum ya zama cewa ba zai bar wani abu na wata dama da ya samu ba to ana shine ake nufi da yayi wannan to Allah maɗauki ya siffanta su da nafiyu cewa ba za su bar wata dama wajen neman barna a gare ku ba an gane abu khabalan ana nufin fasada sannan waddu ma anittum suna son suna matukar burin suna kuma so ku bata asalin wannan ma din mafi malami sun ce masdariya ce ba mausula ba ce ɗaliban ilimi da suka san nahwu sun san bambancin masdariya da mausula ma'anarta ita ce waddu anatakum burinsu abinda suke so shine ku shiga tsanani da kunci da wahala ku takura ku tagayyara ku lalace ku ɓalɓalce ya zama ba ku da wani tasiri a duniya tattalin arzikinku ya mutu kuma a kashe ku ya zama babu ku a bayan ƙasa duk abinda zai sa ku a cikin kunci to abinda suke buri kenan in aka ce mausula ce waddu allazi anittum to ba zai fito sosai ba kasancewar yana buƙatar a cikin anittum a samu domiri da zai dawo kan wannan ismul musul din kuma babu shi duk da dai za iya kaddarawa amma nan ya kawo shi ne da sigar madhi wadduma anittu ana cewa anita ya anatu yawa fi'il abin madhin sa maksurul ain ne kamar da ka wannan waddu ma anitu mun kyale da wannan bangaren larabci masdariya ne ma'ana suna burin lalacewar ku da kuncin ku da wahalar ku da tabarbarewar lamarin ku قد بدت البغضاء من افواههم غابا دقيقيه سن بينا daga bakin su gaba ta bayyana daga bakin su wannan yana nuna mana cewa waɗannan siffofi kamar da malmai suke ambatawa an ambace su ne saboda dama ba halaye ne na zahiri ba halaye ne na batini Allah madauki ba mu labari mafi yawan daga cikin su kuma masu fahimta masu hankali su suke ganowa shi yasa a ƙarshe sai dan bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun saboda nuna mana cewa idan kuna da hankali to za ku gane halin su waɗannan wanda ba su kudin ba wato kafirai da makircin da suke kulla muku da sharrin da suke so ku fada a ciki in kuna da hankali to an riga an muku bayani ya kamata a ce kowa ya gane amince abu yawa kamar da Allah mai kici inna fi zalika la'atin lil mutawassimin masu firasa mutanen da Allah ya bore musu firasa mun yi magana tawassumi da wannan aya din darasin al-furqan ko yawa at-tawassum shine mutum wato shine kokarin gane abu ka gano batinin sa ta hanyar zahirin nasa ka kalle shi kawai ka ce wani yana da hali iri kaza shine ake cewa firasa yawa to wannan abubuwan da Allah madauki faɗa na sifofi ana gane su ne ta hanyar ilin wannan hali ma'ana in dai kana da hankali mai karfi to zaka gane cewa kafirai ba masu son ka bane domin ga halin su Allah madauki ya baka labari wa ma tukhfi sudurhum akbar gaba ta bayyana a bakin su abinda kuma wannan ma kuma musula ce ma'ana wa ma tukhfi sudurhum minha min al-baghdha'i wal-adawati akbar mimma yuzhirunahu abinda zuciyarsu take boyewa na gaba da kiyayya da san sharri a gare ku yafi abinda suka bayyana la ilaha illallah kai Allah yana son mu idan bane mai son ka wai zai ga maka wannan abin dangane da makiyinka makiyin ya zo ya ce kaza ya ce kaza ya faɗi wannan yana ce maka tanadi zai bata maka rayuwa zai lalata maka ina ne ba za ka zauna lafiya ba inda yana nan to kuma sai Allah ya ce abinda yake zuciyar yafi wannan abinda suka bayyana ashe kenan duk abin da kaji kafiri ya bayyana na kiyayya a gare ka to ba duka ya fito ba ko ma'ana dai akwai guntun abin da bai iya bayyana maka ba la'alla ko saboda wani abu da yake tsoro saboda wata maslaha ya bayyana wani abu bai bayyana wani abu ko kuma lokacin bayyana shi bai yi ba akwai abin da yake ganin sai lokaci yayi zai bayyana babu zancen taqiyya ba zai ma taqiya ba zai bayyana wani abu akwai abinda kuma ake taqiyarsa shine Allah ba mu labari yafi wanda ba a bayyana ba mu ne daga baya kuma duka za su zo su bayyana Allah alim to sai ke cewa qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun hakika mun bayyana muku ayoyi ayoyin ana nufin alamomi malamai da sun ce wannan ayar tana isharar ne zuwa ga cikinta ba wajenta ba cewa ayoyin da ake nufi su ne waɗannan awsaf ɗin siffofin kafirai da halayensu da aka faɗa a wannan ayar su ake faɗa cewa in dai kuna da hankali to ku yi tawassumi ku gano su in kun gan su duk da za su zo suna bayani ai kaza da kaza da kaza ai muna tare ai dama ana ta yin abubuwa kun san mu dama muna tare da ku ai ba ma san dai abin da zai bata muku ne wannan masu bayyana irin wannan ɗin kenan to abin da ke zuciyarsu kuma na saɓanin haka Allah ya fi kowa saninsu to wannan siffofi da aka ambata guda nawa ne ku duba ku gani malamai sun ce wannan siffofi akwai guda hudu akwai ɗaya na farko in an ce siffofi ne to kamar Allah ne yake ce mana ya ku waɗanda suka yi imani kar ku riƙi abokan sirri wanda siffofinsu su ne waɗannan na farko min dunikum ba sa cikinku siffa ɗaya kenan ko na biyu la ya'lunakum khabala duk damar da za su samu ta su cutar da ku ba za su batta ba biyu kenan na uku waddu ma anittu suna burin suna san kuncin ku da lalacewar ku da bacin ku da barin addini naji uku qad badatti baghdha'u min afwahihi gaba ta bayyana a bakin su hudu kenan wama tukhfi suduruhum akbar abinda ke cikin kirazan su da wanda basu bayyana ba to shine yafi girma fiye da abin da suka bayyana kun yi na sufufi guda nawa biyar malamu suka ce in an dauki waɗannan sufufi ne akan ka'idar da malamu suke cewa barin atafi tsakanin awsaf a faɗi abu sufufi ba tare da an ce wa kaza wa kaza wa kaza ba kun ga nan ai sufufi ne daban-daban amma babu atafi a cikin su ko akwai wani atafi ku duba ku gani cewa la tattakhidu bitanatan min dunikum kun gani ba a ce wa ba sai aka ce la ya'lunakum khabala kuma aka ce waddu wannan wawun ta waddu ce ba wawun atafi bace waddu ma anittu kun gani qad badatil baghdha'u min afwahi wa ma tukhfi suduruhum akbar wannan wawun ta hali ce ba ta atafi ba ita kuma ta wajen wa ma tukhfi an bi wannan abu don haka waɗannan abubuwa duk ba zancen atafi ba ne siffofi ne ake faɗa ƙauli na biyu wasu malaman suka ce ta'alili ne bayanin sababi ne ma'ana Allah maɗauki yana gaya mana ne cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi abokan sirri ba daga cikinku ba sai zama wannan min dunikum din ba sifa ba ce ma'ana ko da sifa ce za a ga wannan abin da ya biyo bayanta to ta'alili ne ƙarin bayani ne ma'ana kada ku riƙi kafirai a matsayin abokan sirri fa innahum to ga dalilin nan domin ku wasu me suke yi la ya'lunakum khabala siffa ta ɗaya kenan sai kuma aka jero sauran siffofin a matsayin ta'alili ne dalilin da yasa aka haramta muku kar ku riƙe su abokan sirri an fahimci duka fasara biyu to Allah mun ce ha antum ula'i tuhibbunahum ga ku ya ku waɗannan shi ne mana ha antum ula'i ga ku ya ku waɗannan mana kamar haɗin nan ta tambihi ce faɗakarwa ce yaya kuma ya ku ga ku an muku wannan irin bayani an ce kaza an ce kaza tuhibbunahum amma kuna son su wala yuhibbunakum wannan wawun ta hali ce wal hal annakum aw annahum la yuhibbunakum al hali kuwa su ba sa son ku kuna ta nuna kusanci su ce suna kyamar ku ko kuma ku ta ce kuna son su su ce za su kashe ku ku ce za ku kare su duk irin waɗannan abubuwa din yana da cikin abinda yake nuna ku kuna son su su ba sa son ku wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuma ku kun yi imani da littattafai baki ɗayan su al kitab duk da ya zo nan mufradi to jinsi ake nufi ai kun san bambancin wannan in an ce alkitab guda ɗaya ko jami'i nawa me za a ce kutub alkutub to akwai wurare da yawa da Allah madauki yakan faɗi irin wannan ya ce alkitab kuma yana nufin alkutub kamar yadda ya ayyuhal ladina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله وأن والكتاب الذي أنزل من قبله أنا نفهم الكتب التي أنزلها من قبله أنا أما أنا يا أمباني ده مفردي أنا نفهم جنسي تو لما هكا أكي نفي كما كغاني با يوه أبن نفي كو مؤمني مسلمي كني إيماني ده دكا للتتفاي ده ناكو ده ناسو كو su kuwa sun yi imani da nasu ba su yi imani da naku ba don haka ku tu'minuna bi kutubi kulliha shi ne mana bil kitabi kullihi kun gani kuna imani da littattafai baki ɗayan su kuwa ba su yi imani da littattafai baki ɗaya ba wani malami mai hange na abubuwa a cikin wannan aya yake cewa wannan ayar wannan gefen shi ne sirrin dalilin da ya sa ka samu musulmi masu saukin kai kafirai kuma masu tsanani akan kafirai akan musulmi kuma shi zancen ma'ana mu musulmi alhamdulillah saboda ganin ahalin kitabi an taba ba su littafi a baya shi yasa mu ake kiran su ahalin kitabi ko muna kaddara wannan siffar ta su ta cewa an taba ba su littafi ba su kafirce wa Allah kwata kwata ba a matsayin sa na mahalicci sun yadda shine mahalicci kuma suna da wani abu na tauhidi wani abu na tauhidi suna fada haka ba gaba dayan tauhidi ba suna da shirka kuma shirkoki da manya da kanana amma dai ba daidai suke da mushrikai masu bautar gumaka wanda ba su san da Allah mai aiko da annabawa ba kun fahimci wannan abin ko to wannan kallon yakan sa mu mu girmama su mu rike musu adalci har ya zama har yake cewa malami ce wannan ita ce illar da ta sama musulmi har suka riki ahlul kitabi a matsayin bitana saboda girmama wannan matsayin nasu na cewa an taba ba su littafi a baya sai su ja su kusa da su su ba su matsayin abokan shawara ana shawara da su me kuka gani in za a yi kaza me kuka gani in za a yi kaza su kuma saboda ba su yi imani da abin da muka yi imani da shi ba suna daukar mu wasu wawaye mun je mun yi imani da wani abin da bai kamata imani da shi ba mun muna ganin su suna kan addinin da imani da shari'ar da a wani zamani ake yin ta wuce su kuma suna ganin mu yan kauye kauyawa mun je mun dauki abin da ba daidai ba muna yi su sun rike a Taurat da Injila suna ganin riko da Alkur'ani kauyanci ne mun je mun bi abin da yake bata ne ba daidai ba wani ina nuna muku abin da ma'ana aka hango a cikin wannan wuri shi yasa Allah mun kike yake cewa wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku gashi kuna da imani da littattafai baki daya su kuma su imani da su ba to Allah ce wa idza laqukum in suka hadu da ku qalu amanna sai su rika ce ai muna cikin mu'mini shi yasa malamai suka ce wannan ayar ana magana ne da munafikan ahlul kitabi kun taba ji munafikan ahlul kitabi a cikin ahlul kitabi akwai munafikai za su zo gun mu'minai su rika ce ai na ma musulunta mu ma muna tare da ku ai mun yi imani amma kuma in suka koma wurin yan uwansu na asali za su nuna duk abin da za a tsara na a cutar da musulmi da su to za a ba su ikon gilan ma za su iya dauka an bincika abin to wannan a kansu ake magana to su ce in suka hadu da ku za su ce amanna wa idza khalaw in ku suka juya baya ma'ana ba sa ganin fuskokinku suka koma tare da yan uwansu abdu alaikumul anamila min alghayz za su rika gatsa muku ma'ana za su rika gatsa gefen yatsansu wannan ya guda daya haka dogon shine ake ce ma yatsa ai ko yawa to yankansa shine ake ce ma ulmula yawa yankan nan na sama ai in mutum ya tashi gatsa yatsansa ai ba dukan abin nan yatsan yake gatsawa ba ko ina yake gatsawa gefen wanda yana nuna abubuwa biyu ko nadama ko tsananin fushi da bacin rai da zafin zuciya da jin cewa an yi hasarar dama ba a yi amfani da ita ba an fahimci abin to wannan na biyu shine wanda ake magana a nan gashi Allah mulki ya faɗa min al-ghayzi saboda tsananin bacin rai da zafin rai da fusata da fushi da jin haushinku cewa ga waɗannan sun karkace ko kuma ga waɗannan Allah ya musu ni'ima har yana ɗaukaka su a kanmu nazara biyu ce ko suna jin haushin kun kibin su ko suna jin haushin an muku ni'ima su ba a yi musu ba duk wannan abubuwan akwai su sai su gatsa harshe musamman za ka ga idan mutum akwai gatsawa ta nadama mutum zai gatsa yana girgiza kai ba sau ɗaya ba in kuma na jin haushi ne zai girgiza har da nishi haka yana yi hankalinsa a tashe yana jin zafin halin da yake ciki ba na nadama bane wannan na me na jin haushin abin da wani yake ciki wato saboda bacin rai da jin damuwa da hassada dan me wani zai zama cikin alheri dan me wani ba zai bi abin da nake bi ba in Allah ya wasafta abu sai kai mamaki dukkarsa inda ka iya fahimtar kwatancen zaka ga yadda Allah ya faɗa haka kafirai suke babu tantama in suka juya baya wannan duk ba sai mun kawo ma misalai a zamanin yanzu mu ce gashi kowa ya san inda zai dora waɗannan abubuwa yawa a irin halin da muke ciki mu kiran da zamu yi babban abin da zamu kira musamman mu dangane da ƙasar mu da duniya ma gaba ɗaya duniya ta shiga wani irin yanayi, kasar mu ita ma ta shiga wani irin yanayi. Muna roƙon Allah madaukaki kada ya sa wannan abun da wasu suke so ya tabbata. Wasu suna nan suna hankoran gaba ɗaya ƙasa ta burkice ta lalace, wanda ma'anarta yaƙe-yaƙe za a yi, saboda su sun shirya da makami da makamantan waɗannan abubuwa. Yawwa, wanda kuma a lokaci guda ya kamata a samu da haɗin kai da bayani mai kwantar da hankali daga manya, kuma sannan ya zama lalle suna ɗaukar mataki, ba kawai a shiru ba. In aka bar samari suna magana, su yanke hukunci akan makomar al'umma, sannan kuma ba a nuna musu hanyar da za su bi ba, ana nuna musu kyama, ba a jawo su a jiki an sa su a hanya ba, to sai a zo kuma a faɗa cikin abin da za a zo a yi ta nadama baki ɗaya. Allah maɗauki ya tsare mu. Haka duniya irin halin da take ciki, an tasar ma musulunci duk inda yake sai an yaƙe shi. Sababi komai ƙanƙanta sa ɗin hinken nan za a yi amfani da shi, sai ka ji shikenan abu ya tashi. To muna roƙon Allah maɗauki ya kwantar da hankalin wannan duniya tamu. In kuma Allah maɗauki ya ƙaddara waɗannan abubuwa tabbas sai sun faru, to Allah ya bar mu cikin imani, ya karɓi rayuwar mu cikin imani kafin abin ya faru. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa. To mu je, sai ke cewa abu alaikumul anamila, al-anamila jam'in ummulan, na bayyana mana min al-ghaibi, saboda fushi da zafin zuciya. Qul, to kace, ake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutu bi ghaibikum, ku mutu da fushinku, ku mutu, ma'ana in fushi ne zai kashe ku, ku je ya kashe ku, in dai barin addini ne ba za mu bari ba, shine ma'anar zancen. Yawwa, inna Allah alimun bi zati sudur, Allah maɗaukaki mai sani ne da abin da ke cikin ƙiraza, ya san abin da ke cikin ƙirjin kowa da zuciyar kowa da tunanin kowa. In tamsaskum hasanatun tasu'hum, in wani abun alheri, wani abu mai kyau ya shafe ku, tasu'hum, yana ɓata musu rai. Ko ruwan sama aka yi, amfanin gona ya fito a ƙasar ku, zafi suke ji, haushi suke ji. Kaga dai ruwan sama daga ina yake? Daga Allah yake. In aka samu tattalin arzikinku na haɓaka, a ce a yi ƙoƙari a dawo da ku baya. Kun yi karatun, damar aiki a hana ku, a inda ake da damar a hana, ana yi wannan ko ba a yi? A ce musulmin nan kar ku ba su dama, ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza, a yi ta toshewa. An fi so ku zauna da talauci da ƙasƙanci, a yi ta ce muku almajirai, a yi ta ce muku parasite, mabarata, kuna zaune a ƙasar da ba ku kuke producing arzikinta ba. Irin waɗannan maganganun suna cikin abin da suke tada hankali, kuma wajibi a san matakin da za a ɗauka a kansu, mataki na hankali, mataki kuma na abin da ya dace gwargwadon abin da bai saba ma shari'a ba. Allah ya tsare mu. Wai har lokacin yayi, ba mu karanta sa'adin ba. Tayyib, yace wa in tusibkum sayyi'atun, mu karasa nan, in sai ya zama Allah mutuki ya kai mu gobe, sai mu karanta nassin malam sa'adi insha Allah. Wa in tusibkum sayyi'atun, in kuma wata mummuna ta shafe ku, ta same ku, ma'ana wani abu, wata musifa, wani tashin hankali, lalacewar lamari, kashe-kashe a ɓangaren da kuke zaune, yana faruwa a ƙasashen musulmi, za ka ga waɗanda ba musulmi ba murna ma suke, ya faru biha, za su yi murna, sai gashi nan musulmi suna kashe 'yan'uwansu, musulmi ne suke kashe junansu, haka za ka ji ana murna. In waɗannan abubuwa kowa ya san su, an jijji su irinsu. Yawwa, daga an samu tashin hankali, ko gobara aka yi a gidanku za su ji daɗi. Yanzu ku duba gobarar da aka yi ta yi a kasuwanni, an yi gobara a kasuwanni da yawa a ƙasashen musulmi, a garuruwan musulmi, ko a nan ƙasarmu. Wanda ba musulmi ba wani, in ma abin ya shafi ɗan uwansa ba, ba abin da ya dame shi. Saman mu muna ganin irin wannan abin da baƙin cikin a ƙasarmu, yadda za ka ga ko a mai da hankali a kan bawa abin wani muhimmanci a ɓangaren midiya, a labari ba ruwansu. Ku duba irin halin da muka shiga da na harkar kashe-kashe da bama-bamai ɗin nan, daga ba ɗaya arewa ta kusa ta susuce, ta fita daga hannun control. wanda ba mu ba daga cikin musulmi wasu ma murna suke wasu ma cewa suke ai mu ne muke kulla yadda zamu lalata kasar mu ko bangaren suna murna amma da Allah madauki ya taimaka abun ya zo karshe kuma alal aqalla aka rage shi sosai aka takure shi wuri guda kuma muna roƙon Allah madauki ya ƙara dankofe abun Allah ƙara bai wa wannan gwamnati mai ƙarfin da za ta ƙara ruguje abun ma ya zama a neme shi gaba ɗaya kamar da muke addu'a shugaban ƙasar nan Allah ya dawo da shi lafiya ya ci gaba da irin wannan aiki na kwantar da hankali da zaman lafiya wannan abu wanda wajibin mu ne mai wannan abu babu mutumin da yake mai hankali da zai so ƙasarsa ta samu damuwa da tashin hankali gashi nan ne muna gani abin da wasu ƙasashen suke ciki waye zai so a ce haka muka shiga da kuma an kusa sallamawa mun ma miƙa wuya shikenan an gama da mu Allah madauki ya tallafa to amma kuma ya kamata mu mai da hankali mu kula da kanmu mu ƙara hada kanmu mu san kuma menene mai mana amfani wannan abubuwan na siyasa kasu raba mana kai din a gani na yana cikin abubuwan da suka wargaza mu wannan harkar bambancin ra'ayoyin siyasa ya fi mana tasiri fiye da abin da wasu suke cewa ra'ayoyin addini matsalolin addini suna da sauƙin in an tayar mana gaba ɗaya mu haɗa kai lokaci guda babu wanda zai hana da ɗan izala da ɗan ɗariƙa a haɗa kai aje in irin wannan babbar matsala ta faru a tinkaru wanda yake ba musulmi ba ana yin wannan abu amma babbar matsala wannan tsiyar ta demokuraɗiyya komai a bashi fassara ta yi abu duk abin da ya faru kowa bashi fassara yake in ba daga mai fatin saboto a gani yake kutungula ake tsara masa za a lalata masa lamari ya kamata mu zama masu hankali waɗannan abubuwan kasu fi ƙarfin mu wajen tunani kuma mu komo kan irin wannan maganganun da Allah yake gaya mana za mu samu irshadi za mu ga karantarwa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da kuma abin da Allah madauki ya faɗa mana Qur'ani to anan za mu samu magani Allah ba mu haɗin kai yace wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha to ga magani me magani Allah ya ce wa in tasbiru in kuka haƙuri wa tattaqu kuka ji tsoron Allah ku yi haƙuri da abin da za a yi muku ku ji tsoron Allah kar ku bar addini ku tsaya akan addini duk irin yadda ake so a yaƙe ku kar ku yi addini ku ce sai kun yi ku tsaya akan sa shine zaman lafiyar ku shine sababin shigar ku ga aljanna barin sa shine bala'i ba harkar addini shi take dawo tashin hankali ba ana amfani da harkar addini masu santa da hankali su tada hankali amma bin addini ba shi ke jawo tashin hankali ba sai dai rashin fahimtar addini in wasu ba su fahimci addinin ba shi ma za su iya jawo abubuwan tashin hankali Allah tsare mu to in aka yi haƙuri aka ji tsoron Allah aka bar saban Allah aka tuba la yadurrukum kayduhum shay'an to makircin nan nasu ba zai cuce ku da komai ba tunda yace shay'an to kwata-kwata ba zai shafe ku ba amma fa da sharadin wannan abu sai kun yi hakuri kuma sai kun yi me jin tsoron Allah yin jin tsoron Allah ina yake bin addinin Allah abi addini kar a guje shi kuma abi sunna kar abi bid'a abi na gaske shine Allah zai taimaka wa Allah taimake mu sai ce inna Allah bima ya'maluna muhit Allah kewaye yake da duk abin da suke aikatawa ma'ana dabarun su ba za su iya fita daga sanin sa ba duk inda suka motsa dama ya san sun yi hagu ya san sun yi sama ba inda za su ko ina suka yi Allah madaukaki yana kewaye da su kuma ya san me suke yi kuma insha Allah zai dakatar da makircin su Allah madauki yana san mu ya al'umma wallahi in muka yi riko da sakon sa to mun samu magani yanzu kun ji da maganin nan in muka yi riko da wannan magani to wallahi babu wani makirci da wanda ba musulmi ba da zai kulla maka da zai taba ka ya Allah mana roƙonka kai mana maganin dukkan makirce-makirce Allah ka bar duniyar nan ta zauna lafiya duk ƙasashen musulmi Allah ka hana yaƙe-yaƙe a cikin su al'ummar musulmi Allah ka tsare su daga makirce-makircen da za su sa tashin hankali da damuwa tsakanin su Allah ka ba mu basira mu gane abokan shawara mu gane waɗanda ba abokan shawara ba Allah muke fata kuma ya tabbatar da mu har zuwa ƙarshen rayuwar mu akan abin da ke shine daidai وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك